Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 20 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai.
Burtaniya ta yi gargadi ga jiragen ruwanta masu safara akan teku da su kauce wa yankin mashigin Hormuz. Wata fashewa ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a China. Yayin da hukumomi a nan Amurka ke ci gaba da gargadi kan tsananin zafin da ake fuskanta a mafi akasarin kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon shugaban hukumar tsaro ta DSS ya ce rashin baiwa shugaban kasa rahoton tsaro na gaskiya na daga cikin matsalar tsaro a Najeriya. Sannan za ku ji cewa gwamnonin jihohin Bauchi da Gombe sun gargadi mutane da ake raɗe-raɗin suna so su tada husuma a tsakanin al'ummar jihohin biyu dangane da batun arzikin man fetur da aka samu a yankunan.
Allah ya kawo mai, Allah ya kawo gas. Kuma bai kawo su ko ina a da yau ba sai Bauchi da Gombe. Saboda aka kar wannan daɗi a haɗa mu faɗa. Ji labarin akwai wayansu wanda ba su da kishin kasa har suna kokari su kawo fade-fade tsakanin.
Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Burtaniya ta yi gargadi ga jiragen ruwan kasar masu safara akan teku da su kauce wa yankin mashigin Hormuz nan da dan wani lokaci bayan da dakarun kasar Iran suka kwace wani jirgin dokon manta a wannan mashigi. Bayan wani taron gaggawa da hukumomin Burtaniya suka yi, wata mai magana da yawun gwamnatin ta ce Burtaniya na nuna matukar damuwarta kan irin halayen da Iran take nunawa waɗanda ba za a amince da su ba. Waɗanda kuma suka fito ƙarara suke tawaye 'yancin walwalar yin tafiye-tafiye a kan teku. Hukumomin tsaron ruwan Iran sun ba da umarnin a kama jirgin ruwan na Burtaniya mai suna Steno Impero, saboda ce wasu bai bi ka'idojin safara a kan teku ba. Iran ta ƙara da cewa yanzu haka ta tura jirgin ruwan na Burtaniya zuwa gaɓar tekun Bandar Abbas da ke kudancin ƙasar. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci matsanancin zafi mai cike da haɗari a wannan ƙarshen makon da ake ciki, wanda zai iya haifar da matsananciyar gajiya da za ta sa har mutum ya fita a hayyacinsa, muddin mutane ba su bi matakan da suka dace ba. Hukumar ta kuma ba da shawara ga 'yan uwa da makwabta da abokanai da su riƙa duba halin da junansu ke ciki, musamman ma gajiyayyu da ke zaune a ɗaki ba sa fita domin ganin halin da suke ciki. Andrew Gruston malami ne a sashen nazarin mahangar taswirar fadin duniya wato geography a Jami'ar George da ke nan Amurka.
Heat is the leading weather killer. It kills more people every year than tornadoes, hurricanes, floods.
Yace zafi shine babban abin da yafi kisa a yanayi daban-daban da ake da su, yana kisa fiye da maukacin guguwa da ambaliyar ruwa. Yanayin zafi ya karu matuƙa a biranen da ke yammacin tsakiyar Amurka da kuma nan gabashi a 'yan kwanakin nan. Hukumomin birane sun ba da umarnin a bar tafkunan ninkaya ko kuma swimming pool su kasance a buɗe na tsawon lokutan da suka ɗara na da, tare da aikewa da sakonnin matakan da mutane kamata su ɗauka domin magance wannan zafi mai tsanani, inda nan Washington zai kai maki 38 a New York kuma ya kai maki 33 duk a mataki na ma'aunin Celsius. Wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin Henan da ke tsakiyar China ta halaka akalla mutum 10 kana wasu 19 sun jikkata. Hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane biyar suke ba, bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya Juma'a a kamfanin gas na Henan Coal Gas Company. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya ruwaito cewa zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha. To, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan ƙasar Mozambique miliyan 1,900 da makwacin guguwa ta daidaita rayuwarsu a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar ƙarancin abinci muddin ƙasashen duniya ba su kawo ɗaukin gaggawa ba. Ɗaruruwan mutane ne dai suka mutu, sannan wasu dubbai suka rasa muhallansu bayan da guguwar Idai da ta Kenneth suka afka wa ƙasar ta Mozambique a watannin Maris da Afrilu. Bannan da guguwar ta yi sun lalata ababen more rayuwa da kuma amfanin gonakin al'ummar ƙasar. Kakakin hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya Haf Bahusel ya ce jama'a da dama na iya shiga ƙangin yunwa.
It is expected that the upcoming lean season will be very difficult in Mozambique.
Yace ana fargabar lokacin da za a shiga zai zamanto mai matukar wahala yayin da jama'ar da yawan su ya kusa miliyan 2 aka yi hasashen za su tagayyar idan har ba a kai musu dauki ba. Hukumar dai na so ne ta rika tallafawa mutum 560,000 a kowane wata daga nan har zuwa cikin watan Oktoba, musamman ma a yankunan da guguwar ta yi barna. Duk da dimbin hujjoji da irin gudunmawar da ɗaruruwan dubban mutane suka bayar wajen ganin ɗan adam ya saka kafa a duniyar wata, bincike ya nuna cewa kashi 6 cikin 100 na Amurka ba su yarda cewa tawagar 'yan sama jannatin nan ta farko da ta taka duniyar watan da ake kira Apollo 11 ta kai ga zuwa duniyar ta wata ba. Masu ra'ayin rikauna ci gaba da bayyana cewa ziyarar wacce aka yi ta shekaru 50 da suka gabata dukkan fa'ida ne. Ɗaya daga cikin hujjojin da masu irin wannan ra'ayi ke gabatarwa ita ce, menene yasa a lokacin da jirgin sama jannatin ya soka a duniyar watan ba a ga ƙura ta tashi ba? Sai dai wani tsohon darakta a Majalisar Wakilan Amurka da ake kira Art Harmon, wanda shi ke jagorantar wata gamayyar ƙungiyoyi da ke sa ido kan ayyukan zuwa sama jannati, ya ce mutanen da ke ikirarin cewa ɗan adam bai je duniyar watan ba cikakkun mahaukata ne, kuma matsayinsu cin fuska ce ga Amurkawa 400,000 da suka yi nasarar ganin Amurka ta fara zuwa duniyar ta wata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Tsohon shugaban hukumar tsaro ta DSS ya ce rashin baiwa shugaban ƙasa rahoton tsaro na gaskiya na daga cikin matsalar tsaro a Najeriya. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja ya aiko mana da rahoton.
Da yake jawabi a wurin wani taro da cibiyar nazarin tsaro ta Najeriya ta gudanar a nan Abuja mai take matsalolin tsaron ƙasa da ci gaba da wanzuwar Najeriya, tsohon Director General na hukumar leken asirin farin kaya ta DSS Mr. Afakriya Gadzama ya ce rashin bayar rahotannin tsaro na gaskiya ga shugaban ƙasa da hukumomin tsaron Najeriya ke yi yasa Najeriya ta kasa shawo kan matsalolin tsaron da suke addabarta. Tsohon Director General na hukumar tsaron farin kaya ta DSS Mr. Afakriya Gadzama ya nuna damuwarsa ganin yadda wasu hukumomin tsaro a Najeriya ke sa yaudara cikin aikinsu, na shelar cewar suna shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar Najeriya, alhali kuma irin wannan kalubalen a zahiri ta fi ƙarfinsu. Yana mai bayyana cewar rashin mutunci, rashin gaskiya da rashin baiwa shugabanni shawara na gari kan sha'anin tsaro na daga cikin matsalolin da suke wa sha'anin tsaron tarnaƙi a cikin ƙasa.
Feel shy and don't tell the truth about the actual situation on the ground.
Yace saboda wasu dalilai hukumomin tsaro a Najeriya ba sa faɗin hakikanin gaskiyar abin da ke faruwa, saboda yanzu galibin barazanar da ake fuskanta na faruwa ne saboda rashin kyakkyawan shugabanci da kuma babakere da dukiyar jama'a, kuma hakan na faruwa kusan a dukkanin matakai. Akwai wani lokaci a baya mu a hukumar DSS da muke gaya wa shugabanni gaskiya komai ɗacinta, wato a wancan lokaci mukan sa ido tare da dukkan ra'ayoyin jama'a game da gwamnati da hukumanta dangane da yadda al'amura ke gudana a cikin ƙasa, domin zama ka fi samun daraja idan shugabanni don ka duba kwayar idansu ka gaya musu gaskiya.
I can bet you you'll be more respected when you are able to look your principal in the eye and tell him the truth.
Koyaya kwararru ke kallon wannan bayani na tsohon shugaban hukumar ta DSS Alhaji Hamza Idris, editan sashen siyasa ne a jaridar Daily Trust, da kuma ya dauki shekaru da dama yana bayar da rahotanni kan sha'anin tsaro.
In kuma ka duba yanda wani lokaci shi shugaban kasa zai fito yayi bayani, sai ka ga kusan abin da shi ga zaman ya faɗa gaskiya ne. Dan wani lokaci zaka ga shugaban kasa zai ce ni fa daga bayanai da nake samu an yi nasara kaza, aiki yana tafiya yanda ya kamata da sauransu. To kaga wani babban hatsari ne, domin abin da ke faruwa a ƙasa daban, abin da kuma ke isa wa su shugabanni a can sama daban. To kaga wannan akwai damuwa a ƙasa kenan. In har aka ce bayanin da shugaban ƙasa yake samu daban ne da bayanin da abin da ke faruwa a ƙasa, musamman abin da ya shafi tsaro, to ƙasa tana cikin fitina. In dai ba an samu har an samu daidaito tsakanin su jami'an tsaro ba su buɗe su gaya wa shugaban ƙasa bayani da abin da ke faruwa, to ba za mu rabu da tashin hankalin da muke ciki ba.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Mainakaina. Gwamnonin jihohin Bauchi da Gombe sun gargadi mutane da ake raɗe-raɗin suna so su tada husuma a tsakanin al'ummomin jihohin biyu dangane da batun arzikin man fetur da aka samu a yankunan, inda suka kuma yi kira ga sarakunan gargajiya daga jihohin da su yi ƙoƙari su tabbatar da wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummominsu. Daga Abuja, daga Bauchi, ga rahoton da Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana.
Gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a jawabinsa da ya gabatar biyo bayan ziyarar da mai martaba Sarkin Gombe Alhaji Shehu Abubakar ya kawo gidan gwamnatin jihar Bauchi domin taya zaɓaɓɓen gwamnan murnar nasarar da ya yi a zaɓen da ya gabata. Gwamnan ya ce jihar Gombe da jihar Bauchi dan juma ne da dan jummai.
Mu yi ƙoƙari insha Allah da batanci tsakaninmu a makwabta a tsaye da shi. Yanzu haka ina roƙon mai martaba, saboda Allah ya haɗa mu gaba ɗaya arewa ko kuma Najeriya, wato future ɗinta yana Bauchi ne da Gombe. Allah ya kawo mai, Allah ya kawo gas, kuma bai kawo su ko ina arewa ba sai Bauchi da Gombe. Saboda haka kar wannan daɗin ya haɗa mu faɗa. Naji labarin akwai wa'yansu wa'yanda ba su da kishin ƙasa har suna ƙoƙari su kawo faɗe-faɗe tsakaninmu. Kuma na roƙo mai martaba da shi da takwaransa, mai martaba Sarkin Bauchi, su haɗa kai ga cewa wannan bai kai kace na ce ba, bai kai a yi dambe a kan abin marmari ko kuma abin farin ciki a tsakaninmu ba. Ina fata za a tsaye da wannan kada a zo ga filin da ake samun abubuwa na batanci tsakanin al'umma. Zaman lafiya yana da kyau, saboda haka dole ne a matsayinku na iyayen ƙasa ku yi haƙuri da kome yake tsakaninku, ku zauna ku yi tunani yadda ba za mu bar baƙin haure su zo su dinga ɗauke mana sauranmu ba.
A tattaunawa mu da shi daga bisani, gwamnan jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya ya yi na'am da wannan batu, inda ya jaddada zaman tare da ake da shi tsakanin jihohin Bauchi da kuma Gombe.
Wannan tayi ne na alkhairi, kuma ai hasali tsakanin Bauchi da Gombe dan juma ne da dan juma, Gombe ma daga Bauchi ta fito, saboda haka tsatson mu ɗaya ne. Abinda yake faruwa shine zaman yau da gobe wai zama a maciya shi hada kare da garbi fada, mu ba za mu yi fada ba. Arziki Allah ya kawo shi, arziki Allah san inda ya aje shi, kuma duk inda aka bincika aka samu ni na tabbatar ba zai zama to sanadin fada tsakanin jihar Bauchi da jihar Gombe. Gwamna zai zo ne saboda ya karfafa wannan zumunci. Kuma in ka lura ya je headquarter NNPC, ni kaina naje kuma abinda na bi shine a kokari a tabbatar mana an samu wannan arziki, mu ya tabbata don komo ma huta da gurin da ake mana. Allah ya bamu daidai gurgurdo mu ma mu yi tutiya mu yi tinkaho da abin da Allah ya bamu shikenan in yazo Allah ya sa lokacin da yazo din ma an fara tunan man ka gani zamu ci mu shine mu zanna da shi kokko zamu yi fada
ta bakin gwamnonin jihar Bauchi kenan da Gombe a dangane da batun neman zaman lafiya da ya kamata a yi a tsakanin al'ummomin da ke makwabtaka da juna a wuraren da ake tonan albarkatun man fetur Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
dan rasulullahi
dan Allah dan rasulullahi
a bangaren mai
a gaida Abdulwahab Muhammad masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 15 na safe ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku yau za a ji ansar tambayar su Shamsuddin Abdullahi Rajau da Sani Yalwa da dai sauran masu sauraron mu dake son bayani kan hannun jari da kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Husaini Dan Kasuwa masu son sanin kasar da tafi nomar shinkafa a duniya to game da ansar su Shamsuddin kan hannun jari ga ansar ku daga bakin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad kwararre a fannin tattalin arziki da harkar hannun jari
wato hannun jari kaso ne na company wato alal misali yau idan aka kafa company koko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun hadu suna so su kafa company mutum na daya koko a ce Malam Usman zai kawo naira 10,000 Malam Abubakar ya kawo naira 10,000 da kuma Malam Muhammad ya kawo naira 10,000 kaga an hada an samu naira 30,000 to 30,000 din nan a yanda aka kasa shi kaga kasafi kowane mutum daya yana da kashi 1/3 na wannan company wato za a iya cewa kowanne idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda 30,000 ne za a ce to Malam Muhammad yana da hannun jari guda 10,000 a ciki wanda yake zaman kashi 1/3 Malam Abubakar yana da kashi 1/3 a zaman hannun jari guda 10,000 da kuma shi Malam Usman shi ma yana da shi to 30,000 din nan da aka hada za a dauke shi ne a je ayi harka ko kaya za a saya a sayar koko mota za a saya a sata a kasuwa ta yi aiki koko wani abin da za a yi da shi duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden idan an zo raba shi za a raba shi a daidai yanda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan to hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin company idan alal misali yanzu kaman kamfanin siminti na Dangote tana da hannun jarin ta da ake sayarwa a kasuwan sai da hannun jari kamfanin Dangote wanda suka kafa ta daban da sai kai girman da ta kai masu shi suka dan dibi wani kaso a ciki suka watsawa jama'a su ma su saya domin su samu shiga cikin kamfanin a yanda duk wani harka da kamfanin take su ma suna da kaso a cikin riban kamfanin masu sayan hannun jari a kasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai kamfanuka gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kudi koko kudaden pension wato sayan hannun jari kaman yanda zaka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa koko ka rike shi domin gaba idan zaka sayar ka kara bukata kowane ne a kasar nan idan dai har ka kai shekaru 18 kuma zaka iya sa hannu kuma ka rubuta sunan ka to zaka iya sayan hannun jari ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayen su a kasuwan sai da hannun jari ta kasa ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta daya da kuma kasuwa ta biyu kasuwa ta daya wanda ake cewa primary market ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta alal misali idan kamfanin banki na Guarantee Trust Bank tana so ta saida hannun jari yau ta kasuwan fari ita kamfanin kanta za ta kasa hannun jarin nan ta sayarwa jama'a idan ka saya kudin za su je wurin bankin ne su bankin za su yi amfani da shi su kafa wani sabon branch koko su kara bunkasa ayyukansu da duk wani riba da aka samu za a raba da kai kasuwa ta biyu wato secondary market shine kasuwan da za a saya ta wurin dillale a wurin wanda ya saya daga kamfanin a fari so alal misali lokacin da kamfanin Guarantee Trust ta saida hannun jarin ta ni na saya a lokacin kai kuma Malam Shamsu ba ka da halin da zaka saya, sai yazo ya zama da cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu, ni kuma a lokacin ina da buƙatar kuɗi, idan na dauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce gashi ya sayar min, kai kuma zaka dauki kuɗin ka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce gashi ya saya maka, za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari, shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na, shi kuma ya bada kuɗin ka, so hannun jari na sun koma hannunka, ni kuma kuɗin ka sun dawo wuri na. So sayan hannun jari ana iya tafi kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu, kasuwa ta ɗaya shine na wurin kamfani, kasuwa na biyu kuma shine ta hannun dillalai wanda zaka saya a hannun wani. Wato saya da sayan hannun jari daidai yake da kowace harka na saya da sayarwa, bambancin kadai shine abin da ake saya. An san mu a arewa tun bil azin cewa muna da harkan saya da sayarwa, zaka ji sunayen mutane ma ana wane mai tabako, wane mai masara, koko wane mai turare, to duk kaga yanda ake sayan kayayyakin na haka ake sayan hannun jari. Dalilin da yasa yan kudu kudancin Najeriya suka timo suka fi yan arewa harkokin hannun jari ba wani sabon dalili bane, illa kasuwar ta hannun jari asalinta ta fara daga nan kudu. To kuma abu ne da akan yi shi a cikin harshen Turanci, kuma abu ne da idan ba an samu wanda suka yi bayanin shi bayan da ya kamata ba za a gane shi ba, koko ba za a abu nan. Sayan hannun jari sayan kaso ne a kamfani. Kamfani kuma da suke za ka iya saya a kan kasuwan hannun jari guda 196 ne. Idan har ka iya rubuta sunanka ko kuma za ka iya sa hannu, kuma kana da kuɗaɗe, kana da niyan sayan hannun jari, to duk dillalin da ka je wurin shi za ka iya saya. Kuma sayan hannun jarin nan ko harkan hannun jarin nan, yanda za ka saye masara ko yanda za ka saye awaki ko yanda za ka saye shanu, haka yake. Bambancin kaɗai is maimakon a baka shanu ko a baka tinkiya, za a baka takarda ne da ke nuna shaidan cewa kai ke da hannun jari kaza a kamfani kaza. Idan ka tashi sayarwa kuma wannan takardan za ka bada a je kasuwa a sayar maka a biya a baka kuɗi. Wato takardan nan gaggatawa yake cewa kai kana da kaso a wannan kamfanin naka ne, da sunanka ne, kuma ga kuma adadin shi da farashin da ka saya.
Watakila zai so ya san idan aka tambaye ka shawara za ka so yan arewa su shiga wannan harka ta sayan hannun jari ga dangadan, ko kuma su ci gaba da harkar su ta cinikayya da aka gada ta al'ada.
Shawaran da zan ba duk wani dan arewa, balle ma wanda yake harka ko ma'aikaci wanda yake samun yan kuɗaɗe ko miƙanƙantar su, zai yi amfani a shiga kasuwan sai da hannun jarin nan, a shiga harkan saya da sai da hannun jari. Dalilin da yasa na faɗi haka, shi hannun jari gara baya cin shi, hannun jari baya rubewa, farashin shi yakan tashi yakan sauka a daidai yanda kamfani take tafiyar da harkokinta. Idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta yau tana bunƙasa, to farashin hannun jarin ka haka zai dinga bunƙasa. Idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta harkokinta na ƙara durƙushewa, to haka farashin hannun jarin ka zai iya durƙushewa. Saya da sayar da hannun jari ba abu bane mai wahala, ba abu bane da sai ka buƙaci rumbu ka saya ka tara, ba abu bane za ka yi tunanin cewa gobara zai zo ya ci, ba abu bane da kake tunanin cewa wani zai sace ya je ya sayar. Abu ne da idan ka sayi shi naka ne, idan ba sa hannunka ba, ba wanda zai iya sayarwa. Kuma hannun jari yana da wani abu guda ɗaya, yau idan kana da hannun jari ka kai shi kasuwa da yadda Allah a cikin kwana uku za a sayar maka da hannun jari a baka haƙƙinka ko ku a baka kuɗaɗenka. To mutanenmu sun saba da harkan ga wuri ga waina, ka siya kana ganin shi, ka jibge kaya a store kana kallon su. Amma hannun jari ba haka yake ba. Hannun jari takarda ne za a baka, kuma takardan nan zai gaskata cewa wannan kason kamfanin nan naka ne, kuma ba abu bane da zai lallace, ba abu bane da zai bace. Kai ko takardan ya kone, kana iya komawa kamfanin ka ce ka sayi hannun jari shekara kaza ko rana kaza. na farashi kaza za a binciko maka a cikin maka a ce kwarai da gaske ga hannun jarin da ka saya yau kuma ga abin da farashin shi yake kuma hannun jarin nan akan dauke shi a kai shi banki idan kana so ka cika karbi bashi a banki kana iya bada shi kaman jingina kaman yanda zaka bada gidanka kuma hannun jari a koyaushe kana sane da nawa farashin shi yake to kaga idan an zo kaman harkan fidda zakka kana so yau watan azumi ya kama kana da niyan fidda zakka kana so ka buga ka san nawa ne kudin gidanka ko kudin mota kaga nan sai ka fara tambaya amma shi hannun jari illa iyaka ka dauki jarida ka duba menene farashin hannun jarin yau ka duba guda nawa kake da shi ka buga da calculator ka fitar da nawa ya kama ka fitar da zakka
to sai kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussein dan kasuwa game da kasar da tafi noman shinkafa a duniya to duk da yake wannan kan canza daga lokaci zuwa lokaci canjin idan ma ya faru bai cika yawa ba saboda haka kusan kowace kasar da ke noma shinkafa kan tsaya a matsayin ta na lokaci mai tsawo kamar yadda abin yake a yanzu kusan haka ya kasance a shekaru da dama da suka gabata dan haka ga abin da ya sauƙaƙa kasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce China wadda a shekara ta 2012 ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar ta biyu ita ce India wadda ta noma tan miliyan 152 da 600 wanda shine kashi 21% na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma tan miliyan 69 da 45 da 141 wanda shine kashi 9.6% na shinkafar da aka noma a shekara ta 2012 a duniya ta hudu ita ce kasar Vietnam wadda ta noma tan miliyan 43 da 661 da 569 wanda shine kashi 6% na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da 800,000 wanda shine kashi 5.2% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da Burma ko Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na kasa da su to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Muhammad Aliku Muhammad da injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe
To madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Burtaniya ta yi gargadi ga jiragen ruwan kasar masu safara akan teku da suka wuce yankin mashigin Hormuz na dan wani lokaci bayan da dakarun kasar Iran suka kwace wani jirgin da kuma manta a wannan mashigi. Bayan wani taron gaggawa da hukumomin Burtaniya suka yi wata mai magana da yawun gwamnatin ta ce Burtaniya na nuna matukar damuwar ta kan irin halayen da Iran ke nunawa waɗanda ba za a amince da su ba waɗanda kuma suka fito karara suke tauye yancin walwalar yin tafiye-tafiye akan teku. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci matsanancin zafi mai cike da haɗari a wannan ƙarshen makon da ake ciki wanda zai iya haifar da matsananciyar gajiya da za ta sa har mutum ya fita daga hayyacinsa muddin mutane ba su bi matakan da suka dace ba. Hukumar ta kuma ba da shawara ga 'yan uwa da makwabta da abokane da su rika duba halin da junansu ke ciki musamman magajiyu da ke zaune a daki ba sa iya fita domin sanin halin da suke ciki. Wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin Henan da ke tsakiyar kasar China ta halaka akalla mutum 10 kana wasu 19 sun jikkata. Hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane biyu suke ba bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya Juma'a a kamfanin gas na Henan Coal Gas Company. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya rawaito cewa zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargadin cewa 'yan ƙasar Mozambique 1,900 da makwacin guguwa ta daɗe ta a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar ƙarancin abinci.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin Muhammadu Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Thomas Blondey. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
info pour chacun.